من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركمه da kasancewa a cikin wannan maktaba mai tarin albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na kaifa na rabbi auladana littafin babban malami a Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a kuma daidai wannan lokaci a dukkan zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yin litinin daren talata wanda hakan yayi daidai da 3 ga watan 2 musulunci watan safar yau hijira na da shekara 1447 daidai da 28 ga watan 7 na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a darasin mu da ya gabata mana cikin at-tahdhir min al-muharramat jankun ne game da abubuwan da shari'a ta haramta musamman abin da ya shafi kaba'ir zunub mun ji na farko shari'a ta hana shirka kuma kaiwa yaranka gargadi da kafirci da shirka da abin da zai ja su zuwa ga wannan muka ji magana game da ya hana yara zagi da la'anta da mummunan zance tun suna kanana ayi kokarin hana su haka din a ja musu kunne kada hakan ya saba a bakin su domin an san su taso da shi akwai illa na uku muka ji a ja kunnen yara game da caca da dukkan abin da ya kama da shi ko da abu ne na wasan rasi wane ya cinye ko da a wasance ne to shi ma wannan wasan a raba yara da shi dan domin iya juyawa ya zama caca abu na hudu muka ji hana yara kanana karanta jaridu na fitsara da hotuna na batsa musamman abin da yake faruwa a wayoyi da kuma akwatin talbishin haka ko a gida ko a ina ne to ayi kokarin hana yara kada su saba da wannan domin iya zama daya daga cikin abin da yake rusa musu tarbiyya to a mai namba ta hudu muka tsaya yau zamu tashi a gaba mai namba ta biyar insha Allah wannan kuma shine darasinmu na 12 a cikin wannan littafi malai yake cewa tahdhirul walad min at-tadkhin wa ifhamihi anna al-atibba ajma'u ala annahu yadhurru al-jism wa yu'rasu sartan malai yake cewa a mahaifa da sauran masu kula da yara wajibi ne su ja kunnen yara kanana min at-tadkhini daga shaye-shaye asalin kalmar tadkhin tana nufin zuka hayaki yasa mace aka ce suratu dukhan suna sura mai labari game da hayakin wutar jahannam tadkhin shine mu'amala ta shaye-shayen hayaki kamar sigari da wuyoyi da sauransu ana bayyana shine asalin tadkhin da dukkan abin da ya kama da wannan na shisha ne da abubuwa irin na lofi irin na da ake sa wata ciyayi a dinga zuka ana fida hayaki duka wannan yara tun suna kanana za a nuna musu illar haka din a hankalce kuma da addinanci a nuna musu cewa duk wanda wannan abin yayi addictin a rayuwarsa to zai haukace ƙarshensa hauka ne a fahimta da zama mutum marar darajar rikima a cikin mutane wannan duka haka ƙarshen masu shaye-shaye ke kasancewa. Kuma yana da kyau duk wanda ya tara matasa zai musu wa'azi ko jan kunne game da wannan illar, ya dinga nuna musu abu fizikali, wazakirhum bi ayyamin lafiya. Bayan an karanta musu nassi na haramcin haka a shari'a, sannan sai a dinga musu kwatance da abin da suka sani. Kaga haukan wani, hauka ne na shaye-shaye ba misali. Hauka ne asalinsa shaye-shaye ne ya masa. Kaga wani iyanin ya zama wani shaye-shaye a gari ba a mutunta shi, asali tsohon dan kwaya ne. Kowa ne ya haɗu da ciwon da ya kasa warkewa, irin masu yi wa kansu da kansu allurar mayan nan ne misali. Duka wannan iyacin abin da za a dinga tsoratar da yara haka dai. A dinga nuna musu abin ƙarara ga illarsa a zahiri, bayan kuma illarsa a addinanci. To shine malai ya ce yara a dinga ja musu kunne game da haka din. Kuma ku fahimtar da yara cewa annal atibba, likitoci su ne atibba. Likitoci sun ce ajma'u, likitoci sun haɗu ala annahu yadiru ljism, shi shaye-shaye iya cutar da gangar jiki. Ah, to ai ko su gari ma sun ce menene dangerous to health, ko sun ce yawan shaye-shaye iya zama haɗari ga rayuwa. Haka suka rubuta. Sun canja ku? Dead ma suna kuzo da mutu. To kaji yanzu ma an kodai yake. Kaji yanzu abin waye ne ba wannan bane. Kaga abin ba ya tahi da zama dangerous ya kuma suna kuzo da death. To da Allah wanda ya abin fa, wanda ya abin da yake siyarwa ba. Wanda ya abin yake siyarwa shine yake fadar wannan ba. Wanda ya abin yake siyarwa shine yake fadar wannan. Aka wajibtar masa da dole sai ya rubuta a cikin kwalin. To kai kuma wani irin ciwon hauka ne ya samu mutum zai ke amfani da wannan a matsayin shaye-shaye? Haɗari ne, gashi nan ƙarara a rubuce a jiki. Duk wanda yake wannan shaye-shaye iya dab da mutuwa. To kun ga tun daga nan za ka gane cewa hankalin ya taɓo, babu hankali. Daddin mutum mai hankali bai jefa kansa cikin halaka. Wala tulqu bi aydikum ila tahaluka. To ace duk wanda ya saba da shaye-shaye har ya zama jinin jikinsa, ƙada'an farko ka ce masa mahaukaci ne. Tunda bai san abin da yake cutar da shi ba, bai san kuma abin da zai kai shi lahira da wuri ba. Saboda wannan shine illa ta farko da za a nuna musu. Cewa likitoci sun taru sun haɗu da kan cewa shi shaye-shaye illa ne a gangar jiki. Yadurul jism wa yurisul satan, iya gadar da ciwon hanta. An fahimta? Iya gadar da ciwon hanta shi shaye-shaye. Ka san idan hanta ta kamu kuma ka kirga kanka kwana, in dai har an gano hantar mutum ta taɓu, to lalle ilallah mutum ya kusa ba kunci lahira. Wa yankirul asnad, kuma shaye-shaye iya dafar da haƙora. Mutum haƙoran su dafe su yi jajajir ko baka irin su tahi daga irin tsarin da Allah ya halicci haƙoran ‘yan adam masu hankali. Duk shaye-shaye iya ja wannan. Ga kuma karihu ra’iha, ga wari. Idan mutum shaye-shaye ya ratsa shi, wallahi yana wuce za ka ji warinsa. Warin ya ratsa ƙashinsa ba. In kuma farko-farkon shaye-shaye ne, to za ka ji daga ya yi magana bakinsa yana wari, daga ya buɗe baki. An kuma ya yi nitso cikin shaye-shayen, daga ya ji ko kiliya za ku yi shi, to sai ka ji jikinsa iya wari, kayan tufafinsa wari yake. Wani haɗarin ma masu shaye-shayen nan su mutu ka ga wasu a lokacin da suka mutu. Wallahi akwai lokacin da wani mashayi ya mutu, kafin minti uku huɗu da mutuwarsa, wallahi dukkan wata sufa su ta canja. Bakinsa ya dinga aman wani baƙin abu mai warin tsiya. Kuma duk wannan dafin shaye-shaye ne. Kaga wannan ‘yan uwansa ma tun kafin a masa wankan gawa sun faɗa cikin damuwa da abin da take shi. To wannan tun a duniya Allah yake izina da irin wannan. Domin a kiyaye haka, kada kai ma ba fata ake maka tsinci kanka irin wannan musiba. Mudiru lisadr, shaye-shaye iya cutar da kirji. Duk ɗan shaye-shaye ba shi da lafiyan kirji. Ana fahimta? duk mutumin da aikin sa shaye-shayen hayaki to zaka tabbatar da bashi da lafiyar girji girjin sa ya lalace bashi da kyau laysat lahu fa'ida sai ma da yace totally ma ki shaye-shaye bashi da wata fa'ida totally ba wata fa'ida abayinta laysat lahu fa'ida ko laysat lahu fa'ida shaye-shaye bashi da fa'ida ko kankanuwa babu fayahrumu shurbuhu wa bai'uhu malaita sai aka haramta shansa da sai da shi dalilin illarsa ga illa malai ya kawo ansu daga ciki ga kuma rashin amfaninsa da fa'idarsa he shari'a ta kalle abin sai ta haramta shi dama ka'idar duk abin da shari'a ta halatta to iya da amfani duk kuma abin da shari'a ta haramta ba shi da amfani ine ka'idar ta musulunci duk abin da aka ce kai kai akwai amfani a cikin sa duk kuma abin da aka ce ka bari ka bari ka bari akwai illa a cikin sa ana fahimta amma yake cewa wayun sa bil akli fawakih wal mawalih iwadna'an malaci yara kanana matasa sai a musu nasiha da cewa su dinga cin ƴaƴan bishiyoyi na marmari kamar abin da ya shafi lemu ne abin nan ayaba ne wannan ne apple ne da dai abin da Allah ya hore ma ko kanya irin ajeji ko goruba da sauransu to wannan shine zai fi dacewa da gangar jikinka ya baka lafiya ya kara ma gani ya sa haƙoranka su lafiya abinda batalan an wance wanda yake akwai cutarwa a ciki wal mawalih da irin abin da yake da dandanan gishiri-gishiri haka shi ma iya ƙara wa ɗan adam lafiya da ƙarin gani da kuma ƙarfin haƙora da kuma ƙara basira musamman mutum iya shekarun yarinta abin ji wannan ai wadan an wanda zai canji waɗancan ƙwaya-ƙwaya da maye da sauransu kun ga wannan shawara ce shawara ce kuma wani malami yake cewa dukkan dan bishiyar da aka halatta a ci to bayan cin ka ji daɗi ko ka koshi ko ka fidda kwaɗayinsa to akwai wani sinadari da zai amfar da gaga jikin kowane dan bishiyar in dai halal ne a ci bayan ka fidda marmarinsa ka ji daɗinsa a baki to akwai sinadarin da yake zama magani a jikinka ko wata kariya daga wata cuta ko ƙarawa wata gaɓar ka lafiya ku duba asuwaki mana ai bishiya ce asuwaki akwai wani malami da ya fidda fa'idodi sama da goma a cikin asuwaki asuwaki na itace ɗanye lafiyayyen ice kana goge bakinka da shi safe da yamma to za ka mutu haƙoranka ba su zube ba daga cikin fa'idarsa akwai ƙarin gani idan ka kullun zai zauna lafiya a fahimta akwai cututtukan kuma da yake fitarwa ta hanyar fitsari ko bayan gida duk amfani da asuwaki iya haifar da wannan fawaid din ana fahimta to wannan shine abin da malai yake faɗa an gargaɗe su da shaye-shaye da fidda hayaki sannan kuma an musu nasiha da abin da ya kamata su hauka su abu na shida ta'awudul awlad as-sidq qawlan wa amala duk wanda Allah ya mai arzikin yara a dinga sabar musu ta'awudi shine sabarwa ka sabarwa da yaronka ko yaranka as-sidqi gaskiya in magana zai kar ka bar shi yayi ƙarya in yayi ƙarya ka saba masa ka nuna masa lalle ilalla yayi abin da ya cancanci a hukuntar shi ka koyar masa gaskiya ka hana shi yin ƙarya ko ta wasa kar ka bar yaro ya saba da ƙarya ko a wasance ka sabar masa da yin gaskiya ine ta'awudu sidiq qawlan wa amala yayi gaskiya a aiki yayi gaskiya a magana yayi gaskiya a aiki yayi gaskiya a magana wannan kuma har in ya saba da haka ya tashi ya girma zai zama abin sha'awa ko an bashi amana mutane ba zai ci ba zai zama shugaba abin koyi a misali a wannan marigayin shugaban ƙasa Allah ji kansa janar Muhammadu Buhari akwai wata yassa da ake hirari da ba maki din masu media za su gani take cewa wata rana babansu ya ba su kuɗi za su yi irin textbook ɗin nan na makaranta da ta je aka ba ta canji da aka bata canji yace dan sai wani minti da canjin ba duka ba sai ta kawo masa tace ga canji amma ta sai minti tace yi zaunar da ita yi mata fada yace duk abin da ba naki ba karki karaci ana ganewa take fada da bakin da tun suna kananan yara tace baban su ya tamba ta fada yace kware ki kawo mun canjin kici kina buƙatar abu kaza in yi so na baki tace wallahi tun daga nan ta gane cewa gaskiya da amana tun a yarinta ake so a koyawa mutum yasa ci take bazawon nan kaga ko ta nan za a yi bibawon Allah na ajinjina masa a matsayin sa na shugaba dan boko wanda ba mutum da ya zurfi game da ilimin addini bane amma ya san abin da zai kara wa dan adam quality a rayuwarsa shi kuma wannan dabi'a ta gaskiya da amana ko kafirai ne suna son wannan an fahimci wannan ko kafirai ne hakan zai zama abin ado a cikin su abin sha'awa kuma gashi ne inda rayuwarsu ta kasance duk shugabannin kasar nan da wanda suka mutun da wanda suke da ran ba wanda ake mai shaidar rahin sata kamar sa ba wanda ake cewa ba barawo bane kamar sa kuma haka ne waki ya nuna wannan miliyan 300 kudin da wani ciyama din ma ya haura wannan iya shugaban kasa kuma jiya nake ganin spokesman nasa mai yawun mai magana da yawun sa wannan waye Garba Shehu yake cewa Allah ya san je daular Larabawa lokacin da Buhari yake mulki shugaban daular Larabawa yake cewa zai bashi jirgin sama yace a na kasa na Najeriya ne zaka bani yace a na ka zan baka fasu na yace wallahi ba na so wallahi ajiya nake ganin hirar da Garba Shehu yake cewa zai mai kyautar jirgin sama yake cewa kasa ta zan biyo a Najeriya yace a kai zan bawa wanda in ka sauka kana hawa yace ba na so ai expenses din sai ya fi karfi nan nasu ko ba zan gina jirgin sama kaga duk wannan alama ta tace idan mutun ya mutu ya bar wani abu ku duba gidansa na daura wani commissioner ma gidansa ya fi wannan palon sa iya shugaban kasa wallahi wani palon dan majalisar jihar ya fi wannan gashi gidansa na Abuja na Kaduna ma yanzu da gwamnatin tarayya tace ayi raunin jirin gidan ta ba da dama a gyaggyara gidan ba gida Abuja to ga nan daura ma na gado ne kaga wannan dole a wannan yanayin da dole a yi mishi gaskiya ko da yayi kuskure a gurabe daban-daban to wannan gabar ta yabo ce kuma ka'ida ne ko da Allah ku duba yanda Allah yake wa Yahudawa in ya faɗi illarsu da rashin arzikinsu wani gun kuma sai ya faɗi kirkinsu laysu sawa'a min ahlil kitabi ummatul qa'imatun yataluna ayatillahi ana allahi wa yusu ta gani yace akwai masu kokari a cikin su shan kuma yace wa min ahlil kitabi man in tamanu biqintarin yu'addihi ilai kage ba wallahi ke musu dan yace kuma da yawan su mutanen manzan yasa a kaidar musulunci mutum ko laifi dari yake yi abin yabo dai aibe shi yanda za a mai magana yayi laifi yayi kuskure to haka in yayi abin yabo aibe shi kaga duk wannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce shugabanni suna kwatantawa duk kiyayyar ka da shi ba za ka ce masa barawo ba tunda a zahiri ba abin da ya sata babu abin da ya sata an fahimta Allah ya masa rahama to kun ga wannan duk da ba yayi zurfi a ilimin addini ba ya kwaikwayi wannan a koyawa yara gaskiya da amana tun suna ƙanana ta'awidu al-aulad as-sidq qawlan wa amala a dinga koya musu zan masu gaskiya a wajen magana da aiki bi Allah takriba alaihim kai kuma kar kai ƙarya a gaban su a matsayin ka na uba duk yanda za ka yi karka sake ka yi ƙarya a gaban yayanka idan ka yi ƙarya to kamar ka ba su certificate je su dinga ƙarya a gaban mutane kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata duk abin da ka yi a gun yara to mai kyau ne kawai in dai ka yi abu mai kyau ne kuma duk abin da ba ka yi ba shi ne ba shi da kyau wannan yara ƙasa da shekara 10 su wannan shi ne ɗabi'arsu ba an gane ko duk abin da ka yi a gabansu sunansa mai kyau duk kuma abin da ka kaurace ba ka yi sunansa mai muni wannan duk ɗabi'un yara haka take so da ka kiyaye me za ka faɗa a gabansu me za ka aikata me za ka ce yaro ne fa domin shi haka Allah ya yi shi kwakwalwarsa duk abin da ka zuba ɗauka take za a zo a ce je ka kira babanka idan baban mara gaskiya ne sai ce ka je ka ce baya nan wannan kalmar idan ya fito haka zai fada yace baya nan kaga bai san ha'inci ba bai san kwane-kwane ba shi yasa da ma aka ce menene karantar da yara kana kan naqashu alal hajj karantar da yara kamar rubutu ya kan dutse zai wala gogewa yasa matasa sabin auren nan to yaran ba wai gata ake nuna musu ka dinga abu wai dan gata da tsoron sa akwai abin da zaka yi domin ka gyara mai rayuwarsa ta gaba ba san su bane ba kai a maka sabar masa wani abu wanda in ka bari ya taso ya saba da wannan bajin da wannan sakalcin to nan gaba kai ne zaka fara jin bakin ciki an fahimta kamar wani malami yake cewa babban malami ne dan gangaranci sa wai kwanaki ya je ko Cambridge ne ko wani clinic ne clinic a unguwarsu wai sai ga wani ya kawo ɗansa iya ba lafiya irin yaro nan karami ya zo da shi za a masa allura an gane ku da ya zo ya ce shi ba zai iya rike shi a masa allura ba sai aka cece wani daga cikin ma'aikatan asibitin ya rike shi likitan zai mai allura yaron iya kuka wai shi ma uban iya kuka a gefe wai kai haƙuri mai sunan baba kai haƙuri wallahi malami shi a gabansa aka yi wannan wallahi malami allura wannan allura wai ana yi wa ɗansa allura shi ma ɗan iya kuka shi ma iya kuka ka gwani me yake so ya koya wa ɗan ragwanta da lalaci da sakalci za abin da ke so ya koya masa kenan ko ya faɗa ko bai faɗa ba haka zai koya saboda ka ba komai ake a gaban yara ba kullum muna buga misali iyayenmu ga sunan Allah ta'ala ya gafarta musu duk wani wanda ya haura shekara 30 ba zai taɓa baka labarin ya sanya gyatumarsa take al'ada ba wallahi ba zai faɗa ba wannan ba zai iya ganewa ba kuma ba zai taɓa ce ma ga lokacin da take cin abinci da Ramadan dan ba ta azumi ba za ka taɓa gani ba saboda me saboda tarbiya da kunya da mutunci kuma ba za ka taɓa ganin lokacin da mutum gyatumarsa za ta tafi ɗaki mai ba zai taɓa gani ba ƙasa da shekara 30 zuwa sama wala ba san wannan ba amma yanzu ana ganin an waye amma kuma rashin wayewa ne ana ganin da ku duba da fa ko gado aka sa a ɗaki gadon mata to sai an samu wata wata rumfa ta tallube shi ko ba haka bane shi amma ba haka ne ko gado ne mai rumfa amma za a sa wani abu wanda yake cikin gadon ba za ka gan shi ba sai dai in ya bude ya fito amma iya cikin ba za ka gan shi ba a cikin ɗaki ne ba me ake so a koyar kunya to bi ake sa ko ita kare ce bi ake sawa to yaro karimi zai ce in ma yayi zai zai do gadan mutumi ga nan ga ga nan to amma yanzu rashin kunya da sunan wayewa wai ba haka ake ba a sa gado ga kai ne san table din haka yake ba komai gado ne a shimfiɗe da fulallika guda biyu kuma an san amarya aka yi ɗakin kuma kuma da kai za su wanda me ake so a ce shi musulunci idan ya zo hatta magana kusantar iyali ku sakewa yake aula mastumun nisa yake ce al aula mastumun nisa ta gani ko baya abu karara wanda zai nuna rashin kunya ko fitsara musulunci bai da wannan ba eh ka gani wal falara fasa wala fusuka kaga an rafa su kalamai wanda za su danganci sha'awa tsakanin mace da miji duk sai ke sakewa ke sakewa amma da sunan ilimi da wayewa kuma a san an fada wani kwari mai wahala fita ba yasa yara kanana gashi ne zaka suna labarin kaza da kaza an ba dadin ji ba dadin gani domin gudunmuwar wasu daga cikin iyayensu yanzu uwa fa sai ta zauna tana cin abinci da azumi ƴaƴanta suna zaune suna gani ko ita ba ta azumi tana musulunci shi shaya sa sakariya kawai Allah kuwa ko ita ta nuna tana nuna wani abu ma na cewa ita yayi ba sallah take ba ta sallah kuma a gaban yara kanana wannan duk ba daidai bane kaga ɗabi'un mutanen da duk da ana ganin ba su da ilimin zamani da sauransu amma ɗabi'unsu sun fi dacewa da addini ɗabi'unsu na kunya da mutunci duk sun fi dacewa da addini akan irin wannan ɗabi'u namu ne yanzu na rashin kunya da fitsaranci da aro abubuwa na yahudu da nasara wanda ba aiki mu bane ba tarbiyyar mu bace saboda ka wannan iya cikin abin da musamman matasa za su kula da shi sosai abin da ya shafi mu'amala ko ta'ammuli da yara kanana a gida to dole ka san me zaka faɗa dole ka san me zaka aiwatar dole ka san me zaka sa me zaka faɗa duka wannan shine shi yaro ko hula ka sa in ya fara sa hula to irin daka zai ko takalmi ka sa in ya fara sawa irin naka zai kai ne abun koyinsa totally duk abin da kai zai kwaikwaya to sadaka amana ce a san me za a fada a gaban su ne ma nake cewa bi Allah takdiba alaihim walau ma zihin ko da raha karka musu ƙarya ko da raha karka sake kai wayaron ka ƙarya wa idza wa'adnahum falnuwaffi bi wa'adina malike ta idan muka yi wa yaran malƙauri mu ciga musu kai shiru idan na dadarka so zan kama minti to ga masa an bayyana kaga akwai kuskure da ke cewa zan siyo ma mota ko jirgi kaga ba za ka iya ba idan zan siyo ma motar wasa misali ko zan kama dan jirgin wasa to wani za ka iya siyo jirgin wasa ka bashi an bayyana wannan ko kuma kai shiru za mu tafi kaza kuma ya ga ba ka tafi ba ba daidai ba duk abin da ka masa alƙawari ka tabbatar kana da ikon mallakar aiwatar da shi wane to kai shiru in kai kaza idan na dawo zan ma kaza to ka tabbatar abin da ka tafara za ka yi masa kine idan muka musu alƙawari fanna wafi bi wa'adina mu yi kokarin cika alƙawarin da muke musu kana fahimtar wannan wa fil hadis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi yake cewa ayatul munafiq talatu alamun da ake gane mutum iya da cutar munafirci akwai alamu guda uku idza hadasa kadaba idan yayi magana zai yi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari zai saba wa idza tumina khana idan aka amince da shi zai ha'inci rawahu al-bukhari wa muslim an abi huraira imam al-bukhari da imam muslim sun fito da shi hadisin abu huraira Allah kare da shi na bakwai Allah nut'ima auladana al-malul haram ka kiyaye kada ka sake ka ciyar da yaranka da dukiyar haram ai ko da wancin hadisin na Umar ibn Khattab hadisin Jibril din nan wanda yake cewa wani mutum ya zo ash'as agabarhu ya muddu yadahu ila sama fa yaqulu ya rabbi ya rabbi ya rabb fa anna yusajabu lahu manzo Allah yake cewa wani mutum ya zo da alamun shan wahala da nuna cewa shi iya da buƙatu ya daga hannunsa sama iya cewa ya ubangiji ya ubangiji sai ma yake cewa fa anna yusajabu lahu ta yaza Allah ya amsa masa sai Allah zai amsa masa sai ma yake Allah yake cewa abincin sa haram tifas sa haram an ciyar da shi da haram haka sai hana Allah ya karbi addu'ar sa kuma manzo Allah yace kullu lahamin nabata bi suhutin fannaru aula biha ko fannaru aula bihi dukkan naman da ya tsuru a jikin dan adam da haram haram ce ta sa naman ya tsuru ya ginu jikin to wuta ce ta dace da wannan naman an bayyana nan kaga wannan duk shine illar da shari'a take cewa ka hana ƴaƴanka cin haram kwara ka bar su da yunwa akan ka ka musu dukiyar haram asar ya tabbata an ce matan sahabbai Allah ya ƙara yarda da su suna faɗa mazajensu idan mazajensu za su fita unguwa ko za su fita nema sai matar sahabi ta ce da shi ka ji tsoron Allah ya wane ko ya baban wane abinda za ka shigo mana da shi gida ne zama halalle kar ka shigo mana da haram za mu iya haƙuri da yunwa amma ba za mu iya haƙuri da wutar jahannama an ce akwai matan sahabban da suke faɗa musu an bayyana wannan amma yau matan yanzu ko kidnapin kake ne za ka kawo musu kuɗi ci za su ba abin da ya dame su wallahi ba abin da ya dame su ko me za ka yi inda za ka kawo mata kuɗi kai ne mutumin girki kai ba ma su matan ba har iyayen matan ma wansu iyayen matan ma inda ka zo da kuɗi to duk mummunan halin ka za ɗau aure a baka ko ka aure maƙociyar su ka sake ta ko ka mata wulakanci in dai kana da kuɗi a yau a gobe za a baka wuri kaga akwai contribution na wa'ansu daga cikin iyayen yara wajen ruguza mutuncin aure manzon Allah abin da ya ce idza jaa min mantara dauna din huwa kulqu fa zawiju duk wanda ya zo neman auren yarka kanwarka wacce kake da fada aji akan ta to manzon Allah ya ce abu biyu ake dubawa din huwa kulqu addinin masa da kuma halayyarsa addinin manemi da ɗabi'unsa aka ake dubawa yasa duk wanda ya zo neman auren yar ko kanwarka to ana ce aje za a yi shawara a dan ba mu sati biyu haka za a yi shawara to wannan sati biyu bincike za ku yi ba zama za ku yi ba bincike ta karkashin ƙasa ai dan unguwa kaza ne dan layin su kaza ne to ai a layin ku akwai wani ina da amini ina da aboki to ta karkashin kasa ba tare da ya sani ba a ji bincike da biyonsa an gane ko ya wani masallacin ke sallah a gano in bai da masallacin sallah kaga bai kula da addini ba ke me dabi'unsa suna zaman lafiya da mahaifansa ko yare na su ya yake da abokan mahaifansa ya yake da kannansa da yayyansa me dabi'unsa a unguwa iya cikin matasan da ake yabon su ko suna iya cikin matasan da suka zama tsiya ga mutane duk wannan ku wanda aka zo neman auren kanwar ku yar ku haka za ku yi wannan bincike in kun gano mutumin banza ne ko mun kudinsa da babansa kar ku bari auren an gane ku in kuma kun gano mutumin kirki ne iya da addini iya da mu'amala iya da mutunci to manzo Allah ke cewa ku bashi auren an bayyana ai in talaka ne yughnihim Allahu min fadli sanne ce in kun ki bawa mutanen kirki aure to takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitna za ta barke a bayan kasa da barna irin abin da ake ciki akwai yanzu sadaka rasulul kari amma yanzu iyaye da sauran yayye da su ƴan matan da sauran su abin ya koma iza jaa min mantara dauna motahu wa bainahu an gane ko yanzu abin da yake duba mota da beni da katotan gida shine abin dubawa gunsu amma addinin ka mutuncin ka dabi'unka ba gaban su yake ba Allah ya sauka malike cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ji malike shi aka karku ci da su dukiyar haram kan rishwa kamar rashawa cin rashawa da hanji ko an san rashawa ai to wannan haramun ne kici kuma haramun ne kici da iyalanka war riba bangaren yan kasuwa riba riba a kiyaye kobo ɗaya na riba ko mu ci naira ɗaya ta riba manzo Allah ce zurubinta yayi daidai da kamar mutun yaje lalata da yatimarsa naira ɗaya riba haka take da wannan hadari riba tana da kofa ta kai 60 da wani abu a wani hadisi yace kofa mafi kankantar ganin kamar ita ce mai kankantar zulubi to ita ce kamar mutum yaje kwanta da gaci masa aga yayi musiba ta ga musiba to yanzu maciya riban nan ga sanan kullun garuwar su kuma Allah da kansa yace duk mutumin da yake hayi yake hanuwa daga cin riba bayan an masa wa'azi to Allah ya shirya iya jiransa so su yaki da Allah da shi fa illam tafalu fazanu biharbin min Allah wa rasuli Allah da manzo suna gifi suna jira su zo su yaki ka ko da DPO aka ce za ku yaki ba za ka yi labari ba balantana ana gane ya ku malike cewa ku hana ku kiyaye ciyar da su riba da abin da ya shafi rashawa wasariqa da sata kana ce kullun aikin ka kai sata ka kawo iyalanka su ci to ko matarka ba za ta mada adabiyya in ka sake wata nan danka siya marika in dai da dukiyar sata zaka ciye da shi wallahi ba za su yi mada ba tunda kai ma baka yi ubangijin ka da ba amma yin janna wa minha al-gishu daga cikin abin da aka haramta ka cika ci da iyalanka shine ha'inci a kasuwanci shine gishi abu iya da illa ka kifa dar illa ka sai da shi a haka ka zo ai na cika masa wallahi ai na cika masa ai ai yau na cika su a kansa to baka san kai bane abin tausayi kai ne abin tausayi kai ne ka caka kanka wuka kai ne kuma ka zuba cikin ga guba yasa manzo Allah ke cewa albay'ani fil khiyari ma lam yatafarraqa yace yake cewa su masu kasuwa da mai siya da mai sayarwa suna da zabi maskar ba su rabu ba fa in sadaka wa bayyana burika lahum fi bai'ihi ba idan dan kasuwa yayi gaskiya a kasuwarsa kuma yayi bayanin hajjarsa ta siyarwa yayi bayanin gaskiyar yanda take to manzon Allah yace Allah zai sa mai albarka a kasuwarsa waya ce guda bi wannan kaza wannan kaza duk da irin su dai misali to wannan tana da facility kaza da kaza wannan ba ta da shi ko wannan tana da illa kaza akan wannan ba ta da ita duk yanda zaka yi karka cuci abin da zai karka cuci mai siyan kayan ka na farko dai duk wanda yazo zai su jirki a gunka amana ya baka ya dau amana kansa ya baka abin da zai siyan nan bashi da ilimi a kansa farko dai ya meka ma amana ne ko mun san illar cin amana ai kuma haka ba mun san illar cin amana ba ka shiga aljanna sai amana ta bada shi da kanka haka manzon Allah ya bada da amana da alƙawari suna gefen siradi a gobe alƙiyama in ka ganka akan siradi zaka tafi aljanna to amana ta bada shi da kanka baka tauye ta ba sannan zumunci ya bada shi da kanka baka tauye shi ba to duk wanda zaka ce ka caka masa ka bigi hancin sa ka ci amana sa kaga hawa siradi zai ma wahala gobe alƙiyama zai ma wahala an bai mishi wannan ya dau amana ya baka kuma ka haice shi inda ya san abin nan iyar illa wallahi ba zai siya ba inda ya san expired ne ya daina aiki wallahi ba zai siya ba to amma bai sani ba ya dau amana ya baka haice shi abu na biyu kuma kai abin da shari'a ta hana kai abin da shari'a ta hana ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah abu na uku ka dauko haram ka sa a cikin dukiyar ka duk wani ko naira goma ka ci a irin wannan layin haka kun ci naira goma ka ci a irin wannan layin na ha'inci a cikin kasuwanci wallahi wannan shi ne laifinka ka ci amanar wanda sai kayanka ka ɗauko haram ka tsunduma a cikin dukiyarka ka ha'inci Allah ka ha'inci manzon Allah ka ijin maganar Allah da manzonsa ko naira goma ka ci ta hanyar gishu to wannan shi ne hukuncinta an bai mutuna kage yanzu kasuwanci mu duk kusan aka aka gina shi mutum har alfahari ma yake wallahi yau ai yawa na ci kasuwa wallahi haka zaka ji yana fada na ci kasuwa ma'ana ya cuci wani ba shine magana gaskiya in aka bude maganar shine abin da yake nufi ba ana ka ci riba ta halal ba yi ne kasuwancin da ma ka ci riba ta halal bisa kyautatawa da sauƙaƙawa sai Allah ya samu albarka ba yawan bane albarkar ake nema albarkar ake nema abba yinta to lalle ilallah duk mutumin da yake so ƴaƴansa su yi tarbiya su taso cikin mutunci da hankali to ya kiyaye ha'inci a kasuwancinsa in aikin gwamnati ne ya kiyaye cin rashawa da hanci wa huwa sababun li shaqa'ihim malike cewa cin waɗannan abubuwa tun daga rashawa riba sata gishirin nan to suna sababar da yaro ya zama matsiyaci ya taɗe ƙijin magana ya zamto fitilin ne wata maruduhim da taurin kai wa isyanihim da kuma zamansu masu saɓawa duk wannan iya sababa yara wannan ya zamto uba iya faɗa yaro magana ba zai ji ba duk unguwa su yi da shi ya ƙi bari to daga cikin sababin da yake haifar da wannan akwai irin wannan ciyar da su dukiyar haram iya sa su zama ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wanda maliki zai yi wa littafi abu na shida adamu du'a alal aulad bil halak wal ghadab daga cikin abin da zaka yi yaranka su tarbiyantu ko su zamto mutanen kirki duk ɓacin ran da suka ma kada ka musu addu'a ta neman lalacewa ku gane da kyau akwai du'a lahum akwai du'a alaihi addu'a alaihim ine ka musu addu'a ta alkhair du'a alaihim kuma ka musu addu'a ta siya duk abin da yaron kai ma duk abin da yema to kai dai kar ka bude baki ka zage ko ka tsaye masa albarka kar kai an bai mishan da kyau kar kai kai ba ma dan ka ba kowaye ka kiyaye bakinka daga tsinuwa ko la'anta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da wani sahabi to sahabin iya da raƙumi sun ɗan yi zango haka sun ɗan huta ko sun yi sallah ko wani abu za su tafi sai shi wannan mutum da suke tare da manzon Allah akan raƙuminsa sai mutum yake zage raƙuminsa da ai wannan raƙumi na tsinanne ne ai la'antaccen raƙumi ne ga zaka zaka bayan an gama zango za a zo a tafi kuma sai mutum ya je zai kamo raƙumin sai manzon Allah ya ce a garam da shi kana kama shi yace ka tsine masa albarka ba yace a gabana saboda kar mu hada tafiya da su ne idan Allah ya karba to kuma za mu hada da wani abu mara kyau a cikin wannan tafiya haka manzon Allah ya sa ya bar raƙumi a jiji raƙumi aka tsine wa albarka manzon Allah ya ce baka yi ba shi kar ka mai shi to ina ga dan da kake kwana da shi a gida ko matarka ko yaron shagon ka ko dan aikinka sai dai bakinka kullun zagi da tsinuwa kai na zaga mai kyau so da ka ba a zagi ka dinga daurewa maka koya wa matarka su ne sarakan zagi da mata sun fiye wannan zagi ka koya mata cewa duk abin da wane miki ba zagi duk abin da ya miki ba ke addu'ar ki special ce a gonsa addu'ar uwa da uba to wata addu'a ce ta musamman gara ta musamman wanda ba wata addu'a da zaka taba hada su da ita babu ita to da ka san lafazin ka game da yaran duk bacin rai ka kiyaye kai hakuri ka danne dan domin in bacin rai yasa kai zagi ko kai tsinuwa to bacin ran gaban sai yafi wannan ne bacin ran da zaka hadu gaba sai yafi wannan ne yanzu kuna fahimta amma wani har tidi zaka ya fito iya ta tsinewa dan sa Allah ya tsine ajajaja ai ka an haife ka ba kai ba halin ka ba kaga wannan typical jahili ne kamar gidansa ne kama da wuta yake dai ba fuyi da yake zubawa a gidan wannan shine hukunci shine daidai da masallan sa an bai mutuwa ba a zagi ba a tsinewa kullun ka dinga kame bakinka shine adamu du'a alal aulad wannan kuma ba zai hana ka musu fada ba fada ba zagi bane yayi da fada da nusarwa da tsoratarwa da tsawatarwa akan layin tarbiya wannan ba laifi bane ba laifi bane amma kar ka yadda ka saba da zagi ko tsinuwa ba a yi li'anna du'a yustajabu bil khairi wa shar malaci domin ita addu'a ana karbarta ko ta alkhairi ko ta shari'a ana karba in kai addu'a ta shari'a aka karba dole abin ya affecting jikin abin da ka tsinewa ana gaya ko shine Allah ke cewa walau yu'ajjilullahu lin-nasi sharra ijalahum bil khair yace law qudi ilayhim ajaluhum da yanda mutane suke addu'a shari da a ce Allah iya gaggawan karbar addu'a shari kamar yadda yake karbar addu'a alkhairi da yanzu ba kowa a duniya nan haka Allah ce law qudi ilayhim ajaluhum da kowa ajalin sa ya sauka akan sa in ba dan adam ba dan adam ne fa dan ya samu wata matsuwa a rayuwa zai ce wallahi shi kafan nan da a bakin sa yake da yanzu ya hura eh to Allah ya tsine wa garin to dan Allah idan Allah ya karbi wannan sinu hadda shi ba hadda babansa hadda ƴan uwansa to ina hankali a wannan ina hankali a wannan babu hankali saboda ba a so mutun ya saba da yiwa wani babu har kansa Allah in ba haka ba Allah ya tsire kansa bai yake cewa Allah ya tsine masa ba akan magana ta musu ko wani magana ta raha a cikin abokai in ba haka ba Allah ya tsire masa Allah to kaga ina wannan mutun ne wannan duk ba lafuzan tarbiya bane ba lafuzan tarbiya bane mu dinga kokarin hana kanmu sannan mu dinga kokarin hana duk wanda suke karkashin mu irin wannan dan iya zama dalilin lalacewar mutum dalilin zaman sa mai taurin kai ko shi ki ko abin da ya gama malike cewa wa rubbama yaziduhum balalan wana addu'a ta Allah tsine abin da yake faruwa tana kara musu lalacewa ne da bata tana kara wa yaya bata da halaka ba shiryewa take yi ba addu'an Allah tsine alai kaza to ba shiryewa take ba kara lalatawa take wal afdal malaci abin da yafi falala dai an ta kula lil waladi ko da danka ya bata maka rai ka ce masa aslahakallah aslahakallah wannan shine abin da zaka faɗa kai wane ka ji Allah ya gyara ma halinka Allah ya gyara ma halinka Allah ya gyara ma dabi'unka shine manufar aslahakallah aslahakallah wannan shine abin da zaka faɗa yaro ko mu bacin ran da ya maka ka koyawa matarka haka za ta ke fadawa danta ko yarta duk bacin ran da ta masa kar a saba da zagi ko tsinuwa ba shi da alkhairi fahimtu ta'limus salah abu na gaba yara kanana a dinga koya musu sallah daga cikin dalilin shiriyar yaro har ya zama mutumin kirki a dinga koya mai sallah tun iya garabi a dinga koya masa sallah yajibu ta'limus sabi' wal binti as-salah fi sigar malike cewa wajibi ne a dinga koyar da yara kanana maza da mata asabi shine yaro namiji albinti ita ce yarinya mace a dinga koya musu sallah fi sigar tun suna shekarun yarinta tun suna kananan shekaru litalzimuha inda lakiba domin su lazamci sallar a lokacin da suka girma an fahimta ko koya musu sallah tun suna kanana kafin su girma sun saba dama bahaushe ya ce ice tun iya danye ake tankwasa shi ko in ya bushe ba zai tankwasu ba yaro tun iya karami
ka sabar musu da zuwa masallaci ko baka nan to mahaifiyar su dinga turo shi masallacin kusa da su daga taji an kira sallah wannan babbar hanya ce ta yaro ya zama mutumin kirki da girma Allah ta'ala da kansa yake cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah inda an yi ta da kyau tana zama dalilin da za ta hana mutum duk wani abu mai muni da yake sallah ka lazumci yaronka da zuwa sallah to tana zama sababin shiriyar sa ko da da ya lalace zama mutum kirki ana ganewa Imam Shafi'i akwai wani bawon Allah da ya kai mai koken ansa bai jin magana ɗansa iya nema ya fi ƙarfinsa sai Imam Shafi'i ya biya wannan mutum shawara cewa wane daga cikin abin da zan baka na asamin ka je yaron nan ka dinga lazimtar sa wajen yin sallah a cikin jami yanda za ka yi alwala ka je masallaci ka yi sallah ka dinga tafiya da shi kar ka yadda ka dinga barinsa daga asuba har isha ka tabbatar da shi kuke sallah kun fahimta wannan mutum ya dau shawara da Imam Shafi'i ya bar shi ya je duk bacin ran da yaron ya masa ya hakura duk lokacin sallah wani ta zo mu tafi sallah wani zo mu tafi sallah wallahi yake cewa kasa da sati biyun Allah ya gyara yaron duk abin da yake mai muni nan sai cikin hikimar Allah Allah ya sa ya daina kasa da sati biyu to kaga ai wannan gaskata fadin Allah ne a utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi salat inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar to daga cikin abin da zaka yi kwadayi yaron ka ya girme ya zama mutumin kirki to ka sabar masa sallah tun iya karami ana fahimtar wannan a yake cewa yazo a hadisi ko fil hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih ma'akin Allah ya faɗa cikin hadisi mai inganci yake cewa allimu awladakum as-salah yi kokarin koya mawa yaronku sallah idza balagu sab'an idan suka kai shekara 7 a rayuwarsu yaro tun iya shekara 7 ka dinga koya masa sallah ana gane ku wadribuhum alaiha idza balagu 10 ku dinga musu barazanar duka akan sallah an sun kai shekara 10 wani baka je masallaci ba zan ma bulala wani zo ka same ni a masallaci idan na dawo aka ce baka je masallaci ba yana tsare ka to tun iya shekara 10 fara masa wannan kaga har a lokacin ma bai kai shekarun balaga ba bai kai shekarun da lokacin da sallah ta zama wajibi a kansa me yasa aka ce tun iya wannan shekarun a matsa masa a fara mai barazanar duka saboda kafin shekarun balagar ya saba an fahimta kafin ta zama wajibin to ya saba wannan shine hikima da manzo Allah ke koya mana amma wani sai ya gama shi bai taba zuwa da yaransa masallaci ba ruwansa da shi ba ruwansa ya yi sallah bai sallah bai ba da Musa ba in ka ga yaransa a masallaci to Allah ne ya kawo shi amma ba da kokarinsa Allah ba da kokarinsa ba ruwansa da shi shi dai kawai ya je boko ko ya mai je masa gona ko ya je masa aika shi dai bukatar su kenan to duk wani abubuwa ne ma diyar amma gina ruhinsa da zuciyarsa dole sai ka masa alaka da ilimin addini da kuma ibada shine abin da ruhinsa zai ginu zuciyarsa za ta zama mai tsarki ma'aiki ya ci gaba da cewa wa farriqu bainahum fil mazaji' idan yara sun kai shekara 10 a raba su wajen kwanciya ba za su kwana daki ɗaya tsakanin mata da maza ba in dai sun kai shekara 10 to a raba makwantarsu mata daban yara in maza daban ɗakin yara daban maza ɗakin yara mata daban an fahimci wannan wannan kaga tarbiyya ce iya so ya nuna mana cewa tun a wannan shekarun ya kamata kowa ya san mutuncin kansa kowa ya san matsayinsa kowa ya san jinsinsa an fahimci wannan kun ga wannan ɗabi'a ce mai kyau ta musulunci tun ya shekara 10 to a nesanta cakuɗe ɗaya ne su da mata mata da mata ƴan uwansu maza da maza ƴan uwansu wanda shine musulunci shine tarbiyya ana gane ko malai ke cewa a rawahu al-bazzar an abi huraira imamu bazzar ya fito da shi hadisin abu huraira Allah ya kara yadda da shi unzo sahih jami'a sahihul jami'a lil albani
ka duba sahihul jami na malam albani ya fito da wannan hadisi wa ta'alim yakunu bil wudu' was salah amamahu malai ce daga cikin hanyar da za ka koya musu sallah to ka zo na a gaban su kai alwala a gaban su ku zo kowa ya zuba ido ya ga zan yi alwala ka dauko butanka ko ka samu abin ebo ruwanka kowa iya kallonka kana wanke ka fara wanke hannu ka shaki ruwa ka face duk abin da ake alwala su gani kana aikatawa su gani da idan su sannan wata ranka tahi kai sallah a gaban su na gani ku zo zan yi sallah ku gani kowa zai yi sallah irin wannan zai kai nafila mai kyau raka'a biyu a gaban su kowa ya zuba ido kuma kace zan muku tambaya fa idan na kammala zan yi wa kowa tambaya kowa yana kallo ya riki abin da nake yi to yanzu abin da kai ce ma wasu manyan ma ba su yi sallar ba kaga ni kan baka iya ba to me za ku yi wa danga wannan fa duk dama kai an wuce da kai dama kai an gama da kai an wuce da kai yara kanana ake su taso da wannan domin a samu generation mai alkhairi a gaba ana ganewa wa zihabihim ila almasjid bayan ka koya musu a gida kuma kuna tafiya masallaci da su wa targibihim bikitabin fi kayfiyatus salah kuma ka dinga kwadaitar da su karanta littafin da ake dan sa hotunan nan na sallah ko alwala ko sallah ko waye duk akwai littafin da akai su da irin wannan ka dinga kwadaitar da su wajen karanta irin wannan littafin a fahimta litata'allama al-usra kullaha domin iyalan gidanka duka su koyi sallah ta wannan hanya a hakamar salati su dinga koyon hukuncin sallah wa hadha matalubun min al-muallimi wal abawai malai ce wani abin bukata ne abin da ake so ne tun daga malamai da kuma iyaye in yaro ya je makaranta ya tabbatar ana masa wannan idan ya dawo gida ma a gida na ma ana masa wannan makaranta addini tarbiyya mutunci kiyaye harshe magana mai kyau in yaro ya dawo gida ma haka kaga sai ya saba ya taso cikin mutunci da alkhairi ana fahimtar wannan shine ma yake cewa ya zamto hakan abin nema ne ga iyaye da ko malamai wa kullu taqsirin sayas'aluhumullahu an yace malai yace da bangaren mahaifan da bangaren malaman duk wanda yayi sakaci ne taqsir zai yi abu ya kasa yi an gane ko zai yi abu sakacinsa da lalacinsa abin ya ɓaci sanadiyar bai yi ba to Allah zai tambaye su gobe da kiyama kaga kamar abin da malai yake so ya faɗa anan shine idan har yaronka ya lalace ba fata ake ba ko yarka ta lalace ba fata ake ba kuma akwai gudunmawar sakacinka akwai gudunmawar sakacin mahaifiyarta akwai sakaci da aka samu gudunmawar sakaci na bangaren malamanta a makaranta to duk wanda sakacin ya faru ta bangarensa sai Allah ya mai tambaya akan wannan a gobe da kiyama ana ganewa yasa malintar makaranta amana ce haihuwa da kula da haihuwar duk amana ce kai iyayenka kar abu ya ɓaci a ce dalilin sakacinka ne a fahimta idan sakacinka ne yasa to babu shakka ba za ka wani a gaban Allah ba to shine abinda malam ya rufe wannan magana ana yace dukkan wani takasiri ma'ana gazawa ta kana da ikon yi ba kai ba a fahimta sayas'aluhumullahu anhu to Allah zai tambayi wannan mai sakacin akan abin da ya lalace dan sanadin sakacin sa gobe da kiyama gaba ta biyu ta'limul aulad alquranul karim a koyawa ma yara karatun alqurani tun suna kananan yara a koya musu karatun alqurani mai girma fa nabda bi suratul fatiha malai ce misali a dinga fara karanta musu suratul fatiha wa suwarul qasira da surori kamar daga alam tara kaifa zuwa min aljinnati wan nas wa himzu tahiyatu lillah akoya musu haddace tahiyya a sallah li ajali sala akoya musu tahiyya su haddace domin yin sallah wa an nuqassis lahum mualliman litajawidi wa hibdi alquran wal hadith bayan suna zuwa makaranta to a sama musu extra malami wanda zai zanga zuwa da daddare ko a kwanakin weekend ko kwanakin da ba sa zuwa makaranta wannan malamin mai zai koya musu ya koya musu tajawidi da haddin alqurani
da haddan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu bayan sun je makaranta an koya musu gida ba matsala akwai tarbiya to a nemo malami da zai ke ba su wani lokaci na musamman da bai shafi lokacin makaranta ba ya dinga koya musu tajawidi da haddan alqur'ani da haddan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku tashjiul aulad ala salatul juma'a wal jama'a a dinga karfafar yaran da zuwa sallar juma'a da kuma yin sallah a cikin jami'i fil masjidi a cikin masallaci wara'a rijal su dinga tsayuwa a gaban manyan mutane an gane ko su dinga tsayuwa a kaman a sahun manyan mutane wal litufu fi nusihina lahum in aqta'u kuma duk abin da suka yi na kuskure a masallacin an musu nasiha da kyakkyawan lafazi ba kura kai fita daga nan a ba ai inda yaro ya zo masallaci duk abin da yayi sai a kira shi a mai nasiha a saunar da shi a ce masa kaza da kaza ya kamata ba da kaza da kaza ba ba a kura su ba a zane su ba a zage su ana fahimtar wannan in aqta'u idan suka samu kuskure cikin masallaci to zaijuhum wala nasruka bihim karmu musu tsawa karmu musu magana da dashin rai an fahimci wannan karmi wannan duk in har sun shigo masallaci shine wala nusruka bihim karmi tsawa akan su li Allah ya tarku sala hakan sai yasa su guje su zuwa masallacin kuma ai mun je ma fada ake mana ai zagin mu ake ai tsawa ake mana he ka sa su zuwa masallacin kuma gaba an gane ko wa na'thima ba'da zalika kuma sai kai sabon Allah bayan wannan dan in fadanka da barazanarka yasa yaro yake zuwa masallaci to zunubin kuma iyakanka ta'awudul aulad as-sawm munzu as-sabi'a liyata'awuduhu inda al-bulugh hatta azmi na ramadan a dinga koyawa yara ayi kokarin sabar musu da azumi tun suna yan shekara bakwai domin su saba lokacin da za su balaga sun saba sun iya eh zama to ya bi jikin su gaba da Allah ya samu dace ina ganin mun zo gaba da zamu sai insha Allah abinda muke daidai wannan daga Allah ne kusakware kuma daga gare mu ne Allah ya bi mana idan mun dawo insha Allah zamu ta asturul hijab irin sutura da ya kamata su sa da kuma irin hijabi da ya kamata masa su sa wannan shine abinda zamu yi a darasin gaba in Allah ya kai mu Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya samu lafiya mu yi lafiya Allah ya hada mu da alkhairi na duniya da lahira Allah ya raba mu da sharrin duniya da lahira Allah muna roƙonka ka samu lafiya mu wani lafiya Allah ka sa mu gama da wannan rayuwa lafiya Allah ta'ala ka shirya mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tabarki madidici ya Allah duk abin da ya baci Allah ka gyara mana shi ya Allah Allah duk abin da ya fi ƙarfin mu ya Allah ta'ala ka mana maganin sa ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira ya Allah ka bamu da muna mai albarka ya Allah ka bamu da muna mai albarka ya Allah ta'ala duk abin da ya dame mu na tsadar rayuwa Allah ta'ala muna roƙonka ka kawo mana saukin sa Allah ta'ala ka kawo saukin takin zamani Allah takin zamani Allah ka sauko da shi da ikon ka da kudararka ya Allah Allah ka muna albarka gaba daya ka amshi addu'o'in mu da dukkan masu taimakon addini addu'in da suke Allah ka amsa musu Allah ka taimake mu wanda ya asasa wannan gu Allah ta'ala ya maisa kai da alkhairi da dukkan mai bada gudunmawa wajen cigaban wannan gu na ilimi da addini duka Allah ta'ala ya kowa sakaiya da alkhairi muna addu'a ga dagacin wannan unguwa Allah ta'ala ya kara masa lafiya jinyar da yake yi Allah ta'ala ya saka fara ne Allah ta'ala ya tashi kafadun sa da shi da dukkan sauran majinyatan mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka samu lafiya mu wani lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum.